أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddadagu diyarmu ga Ubangiji mu Allah mai girma da daukaka, da ya bamu dama muka halarto a wannan masallaci na anguwar Rogoran da Bawul da ke wannan birni mai albarka, birnin Sokoto. Yau Alhamis 3 ga watan Disamba miladiya 2020, domin ci gaba da gudanar da karatun littafinmu na Sahihu Muslim, littafin da ke ɗauke da hadisai tabbatattu ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan ba a manta ba, muna cikin kitabul jihadi wasiyar, mun kai ƙarshe babi na 10 a wannan kitab. Yau za mu tashi babi na 11, inda malam ke cewa babu tahalilil ghana'ib li hadhihi al-umma, babin da ke nuna muna halaccin ganima ga wannan al'umma mai albarka, al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamin zuwar manzo Allah ba halatta ganima ba. Idan kuka je kuka yi yaƙi, to ba a yadda ku ɗauko wani abu na dukiya ba ga wannan ganima wadda kuka samu, ko dukiyarsu ko abin da duk wani kayansu dai da aka samu, ba a yadda ku ɗauko ba a matsayin ganima ku je ku raba. A'a, sai dai duk abin da kuka samu na dukiyar sai ku zo ku aje. Idan kuka aje, Allah zai turo wuta, wuta sai ta zo ta kone, alamar kenan Allah ya karbi wannan jihadin da kuka yi. Idan kuma wuta bata zo ta ci ba, to alamar Allah bai karbi aikin da kuka yi ba. To kaga dai ba ku dai ci ku, ko ma dai ya zan wuta ta ce ko kuma wuta bata ci ba, to ba za ku ci ba ku ma kanku dai. To kaga mutane da suka gabata kenan haramun ne su ce ganima. Kawai dai yaƙi za ku yiwa, amma dai ba tare da kun ci wannan ganimar da ake samu ga hannu arna ba. Amma mu ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya halatta muna wannan, wanda ya sa halattawar da aka halatta ma al'umma manzo Allah sai ya zama nan take gwamnatin musulunci ta yi ƙarhi, don da aje za a samu ganima, da an samu ganima sai a raba ba musu hujoji, sai a zo kuma a kasa kashi biyar, kashi hudu a raba musu hujoji, kashi ɗaya a sa baitul mali. Kaga sai a samu tattalin arziki yana bunƙasa tsakanin al'umma da kuma gwamnatin ma gaba daya. Wannan tausayi ne da kuma hikima da kuma so da Allah ke nuna ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Maliki cewa wa haddathana Abu Kuraybi Muhammad ibn al-Ala, haddathana Ibn al-Mubarak amma amarin awwala sana, wa haddathana Muhammad ibn Rafi'in wal Abdullah, haddathana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbah qala hadha ma haddathana Abu Hurairah الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. أبو هريرة يكرم تدم حديثي دقى منذ الله صلى الله عليه وسلم دقى ما دقى كي حديثان حديثي نقيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي رشوى قذى نبي من الأنبياء فقال لقومه وني دقى كي أنبا وعلا ياجي ياكي في سبيل الله دومين أقى كلمة الله هيكي كي ممتع نيسا سوجو جنسا وإن دقى أجي ياكي تاريد سوتون كامي أتفي سيكي مسي جوابي. Yake cewa la yatba'uni rajulin qad malaka budu amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni. Yake duk mutumin da ya mallaki tsokar mace yana buƙatar yayi bina'i da wannan matar, amma bai samu damar bina'i ba to kar ya biyo ni. Wanda duk asabon ango ya aure mace an riga an kulla aure ba ta kai ɗakin sa ba, to kar ya kuskure bini, domin idan ya bini hankalinsa zai dawo ga amarin, ba zai abin kure ba, kar kowa ya bini. Duk wanda ke da wannan halin to ya tsaya waje amaryarsa ya bamu dama mu muje, kar ya biyo ni. Na ɗaya kenan. Na biyu, wala akharun qad bana bunyanan wa lam yarfa suqufa. Na biyu, kada kuma a samu wani mutum daga cikin ku wanda ya gina gina, ya kai linta, ya gama amma bai ruhe ba, to shi ma hankalinsa zai dawo ga wannan gina, saboda ka karye biyo ni, ya tsaya ya kammala aikin sa. Kenan ina buƙatar sojojin da za su bi ni, dukkan wanda ke mayar da hankalinsa ga aikin da zai je aikin Allah ne. an gane wannan yake kare biyin wala akharu na uku kuma kada a samu wani mutumin da kad ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa muntazirun wiladaha yace kada wani mutum da ya sau dabbobi waɗanda ke da ciki kamar raƙumi mai ciki ko shanuwa mai ciki wanda yana jira wannan raƙumar ta haihu ba ta haihu ba hankali ne shi ma zai koma ga wannan raƙumar domin su babu su da duki yadda suke kauna suke so kamar raƙuma kuma ba dabbar da suke kulawa da ita kamar raƙuma wanda ke da ciki to shi da yace to duk wani wanda ke da raƙuman da ke da cikin da ya sau bata haihu ba hankalinsa na wajen wannan raƙumar to kada ya bi ni shi ma to mun samu guda uku wayannan duka kada su bi mu in ji wannan annabin Allah kike annabawa Allah da manzo Allah ke ba mu labarin yakin sa yake kala fa gaza bawa Allah nan ku ya tahida wayannan mutanen da ake bukata zuwa tare da su sauran da ba a bukata wayanda lissafa ba wanda ya biyo shi kaga yanzu yake ne wanda za a je wanda ya kunshi wayanda ake bukata su je yake kadai sannan yaƙi ne wanda za a je saboda Allah kadai ba tare da wani neman wani abun duniya ba wannan kaga aka haka za a je wannan yaƙin sai je yaƙin kuma fadana lil qarya hina salatil asri aw qariban min zalika fa qala lil shamsi sai gashi yayo kusa ga wani birni wani gare yana buƙatar ya kaima wannan garin hari ay yaƙi fi sabilillahi ana gab da sallar la'asar ko kuma lokacin sallar la'asar ya isa a wannan garin yana isa a wannan garin sai ya kalli rana gata nan za ta tafi kuma ba za ta bashi damar ya kammala wannan aikin ba har a zo a yi sallah domin gashi ana gab da sallah kuma ana buƙatar a je a yi yaƙin ya ka faɗa yaƙin nan yanzu la'asar za ta wuce ba a yi sallar la'asar ba idan kuma aka ce a tsaya a yi sallar la'asar sannan a faɗa yaƙi to nan ma kuma an ɓata lokaci to wannan shi yasa sai ce to abu mafi sauki shine ayi magana da ranar sai ce marana fa anti ma'amura ke rana umurni ne aka baki ki fito ta yamma ki fadi yamma a ki fito ta gabas ki fadi yamma wannan umurni ne wanda Allah ya baki wana ma'amuru ni ma umurni aka bani in zo in yi wannan yakin sauraka kowa na kan umurni Allah da ni da ke yanzu Allahumma habisha alayya shay'an yace to yanzu na aje magana tare da kai je dai san matsayina na san matsayinki bari in koma ma wanda ya samu aikin duka gaba ɗaya shine Allah sai ce ya Allah kai ne ina buƙatar ya Allah ina roƙonka ka tsare mini wannan ranar ta tsaya sai na ƙare yaƙi sannan mu je mu yi sallah ranar nake so a tsaye da ita mu yi yaƙin mu ƙare cikin lokaci mu je mu yi sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana haka addu'ar da bawan Allah mai yi fa hubisat alaihi hatta fataha Allahu alaihi sai kawai ko Allah ya karbi addu'ar aka tsaye da rana aka ce to rana ki tsaya ga annabi Allah waliyin Allah mai albarka annabi Allah yayi addu'a to saboda haka na karbi addu'a sai tsayana rana idan rana ta tsaya kawai ba an gama ba fa qala fa jama'u ma ganimu suka je ko suka yake suka kammala yakin duk abin da suka samu na ganima suka tattara fa qabalatin naru li ta'kula sai ga wuta Allah ya turo don ta shi domin wannan lokacin ba a cin ganima kamar yadda muka gaba gaya muku wuta ce za a turo sai ga Allah ya turo wuta ce to wato ta zo ta ci wannan ganiman fa bat an tada amahu sai wuta ta kiya tana zuwa ta diba ta ga akwai matsala sai ta kice fa qala fikumul bulul sai wannan annabi ya ce to akwai matsala kuma matsalan nan shine akwai wanda ya saci wani abu cikin kayan ganiman nan shine bululi to wannan yasa wutan nan ba za ta ci ba wani daga cikin ku ya dan saci wani abu yayi halin dan Najeriya to akwai matsala wuta ba za ta ci ba yace to abinda za a yi yanzu tunda baya ya gaya musu aka kaga ya kamata wanda ya bululin kawai yake yace to nina to dan halin adam ba mai haka ko da wahala wani bai haka sai an yi daga to sannan sai ya ga babu sarki sai Allah ya ji bahaushi an gane to shine sai yace to tunda haka ne yanzu ba za ku gaya mai wanda ya bululin ba yanzu abinda za ku yi fali ba ya ne min kulli qabilatir rajul kowace kabila cikin kabilolin don ba kabila ɗaya ne ba to a samu kowace kabila a samu mutum guda domin idan nace dukkan sojojin da suka zo wajen wannan yakin kowa ya zo mu yi mu baya ya yi mu baya a yi mu safa a tsakanina da shi to akwai aiki mai yawa domin dubban sojoji ne amma a ɗauki kabila kila kabilun ba su wuce mutum a kabila 50 ba misali sai ce to a samu mutum 50 kowace kabila ta zama wannan mutumin ɗayan da za a bayarwa shine wakilinta sai ya zo sai ya hada hannu da ni daga nan za a gane wato wace kabila ke cikin kabilolin ga wace kabila ce ta yi wannan aikin na cin wannan daukar wani abu cikin kayan ganima ana haka sai yake cewa faltubayyane kullu rajuli kullu qabilatir rajul fabayauhu fal falasiqat yadu rajulin biyadi cikin mutane nan da aka dubo wakilan kabila sai wani daga cikin su sai yazo hannun sa yallake ga hannun wannan annabin Allah fa qala fiikum al-ghulul yake to kabila kace cikin kabila kane aka yi wannan aiki faltubayyane kabilatuka to yanzu kabilar ka duka su zo su yi waya a sannan a gari tunai yanzu an ce kabila kace ai kuma bai yiwa a hukunta kabila gaba ɗaya saboda laihin mutum daya domin rashin adalci ne zalunci ne cin amana ne a ce cikin kabila kaza akwai mai laifi ko akwai masu laifi a buge gaba ɗaya a ce duk kabila gaba ɗaya suna da laifi kaga wannan zalunci ne to wannan yasa ce to tunna haka ne to cikin kabilar ka ne dai aka samu wannan illar to a haka sai dukkan kabilun yanzu kan tunai yanzu ya zama kabila guda kaga an takaita aiki yanzu to wannan kabilar gaba ɗaya suna iya yin mubaya'a kowa cikin su yazo ya hada hannu da ni dada shikenan an kai layi dada duk kabilar gaba ɗaya ina kabila wane a ce to kowa yazo ya ajera a sa hannu kowa yazo ya sa hannu ya hada hannu da wannan annabin Allah suka zo ko suka yi falasiqat biyadi rajulaini aw thalathatin sai aka samu hannun mutum biyu ko mutum uku suka rike hannun wannan bawan Allah kenan farawa ma ba guda ne ba kenan aka samu na daya yace to a cigaba da sai an kai karshen kabila kwata kwata sai an gani duwayen can duka an riga an wanke su sauran kabilun amma wannan kabila tunda dai an samu cikin kabila mutum guda hannun sa ya lake to yanzu abinda za a yi duk kabilar gaba ɗaya kowa sai ya mubaya aka zo na daya aka ce to kai koma gehe shi wanda ya gululin aka sake kaiwa na biyu aka ce kai ma aka kai na uku aka ce kai ma wata ruwaya ko tace mutum ɗaya ne wato mutum biyu ne kawai an gane wannan to kaga dai ya kamata lokacin da aka samu hannun mutum guda ya lake kuma aka ji annabi ya ce a ci gaba sai an kammala dukkan kabilun a ya kamata wanda abda wato wanda abda lahi ya hito ya ce to ni dai ba sai na ba nina to da adam bai haka ka gane sai da ya zo ya hada hannun ya lake duka aka bishe su daban to daga nan sai yake faqala sai annabi yake cewa fikumul gululu dama na gaya muku ai cikin ku ne to ka gani ba ga kunan ba eh antum galaltum ku ne kun kai ga kunan ko uku ku ne ko ga kunan ku biyu wala fa kharaju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahabin suka ce to yanzu kan kora ta kai ga bongo tabbas mu ne muka yi a ce to ku je ku kame abin da kuka dauka sai suka je suka dauko zinari mai yawa ne domin ya kai kutankucin kan shanuwa ka ko san ko kama wayan nan ne aka ce ka mallaka na zinari ai ka zama mai kudi babba to balle ta ce kan shanuwa wannan zinari ya kai matsayin kan shanuwa sun kaje suka boye za su je su raba kaga akwai matsala kenan ashe ba farawan guda ne ba to sai suka kawo wannan zinari qala fa wabahu fil mal sai annabi ya ce to ku je ku sa ciki wannan dukiyar wannan sauran dukiyar da wuta ta zo ta kasa ce ku je ku kada a ciki sai suka je suka kada suna kadawa wa huwa bi sa'idi dama dukiyar an riga an tara ta guri daya fa qablat an-naru sai ga wuta ta zo fa kalathu sai ta canye gaba daya yanzu kan shikenan an riga an wanki fa lam tahillal ganaimu annabi yake to kun gane sai inda aka fito ba halatta ganima ba li ahadin qabla min qablina ba halatta ma kowa ba kamimu duka annabawan Allah ba wanda aka halatta ma cin ganima sai dai wuta ta ci to kaga amma mu fa sai aka zo aka halatta muna dalika bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala ra'a ba'fana manzo Allah ce kuma dalilin da ya samu ma kanmu aka halatta muna wannan ganima saboda Allah mai girma da daukaka ya ga raunin mu masu rauni ne wa ajazana da kasawar mu fa tayyaba halana sai Allah dada da muna rayuwa ya ba mu ganima wannan falala ce daga wajen Allah Allah muna godiya babul anfali babin da ke karanta da mu annafalu me yake nufi da annafalu domin al anfalu jam'u naflin menene annaflu shine dan kare da kyauta da komandan yaki ko shugaba zai baka cikin ganima baya an samu ganima wannan jagoran yakin sai ce to kai naga kokarin da kai sai ya baka ko wani kokari kai ko ma dai baka yi kokarin komai ba shi dai ganin dama nai ne an bashi dama ya dai ma wata kyauta ciki ganin dama ne in ya ga dama yayi ma da yawa in ya ga dama yayi ma kadan in ya ga dama ya hana ma kowa ma bai ba kowa cikin wannan dan damar da aka bashi malamai sai suka yi sabani game da wannan wasu suka ce zai yi masa ga dukkan abin da ya shafi ra'asul mal, ga dukkan abin da aka samu gabaɗayansa. Kenan idan miliyan goma aka samu, cikin miliyan goma za ka ɗiba ka baro da ka ga dama. Wasu kuma suka ce a ba dukkan ra'asul malin gabaɗaya ba, a khumusi, domin shi khumusin shi ne Allah ya ambata cewa an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Walillahi khumusu huwa lirasulihi, wannan khumusi kashi ɗaya bisa biyar. To cikin ɗayan shi ne kake da damar ka ɗiba ka ƙara ma wani, amma sauran kashi hudun to baka da damar ka ɗiba sai dai a raba ma wa'annan mayasan. Dama abinda aka Qur'ani ya kasa kashi ɗaya, yake a kasa kashi biyar, ba kashi biyar din nan kashi hudu a raba ma mayaka, kashi ɗaya kuma na shugaba ne da shi da gwamnatinsa gaba ɗaya. To cikin wannan na gwamnatin, wannan na shugaban, to shi ne kake da damar ka ɗauka ka ba, wasu aka suka bayar suka ce, wasu suka ce a ba shi kadai ba, har dukkan dukiyar gaba ɗaya kami a raba, kana da damar ka ɗiba ka ba wanda kaga dama. To kuma wannan ya fi ƙarfe, ko kuma in ce malaman da ke da wannan ra'ayin cewa gaba ɗaya dukiyar kana da damar ka ɗiba ka bayar ba tare ba wai sai khumusin shi kadai ba. To malaman da ke da wannan ra'ayin sun yi yawa, kuma suna da hujjoji, za mu ji hujjojin su a nan wannan gurin karkashin wa'innan hadisan, za su yi ishara zuwa ga wannan. Malaka cewa وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانة عن سماك عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب ابن سعد ومصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يكيتي ويا سامو دقى بابانسا baban nasu ya ce nan bai hito ya ayyana shi gaba ɗaya ba, amma haka yake nufi. Shi Mus'ab yake cewa ya jiyo ga babansa Sa'd ibn Abi Waqqas, shi kuma Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa ya karɓe wato saifan, babana ya ce ya ɗauki saifan takobi cikin kayan yaƙi, an je yaƙi an kammala yaƙi sai ya ga wani takobi, shi Sa'd ibn Abi Waqqas sai takobin ya bashi shawa, sai ya ɗauki wannan takobin da ya ɗauke shi ba ɓoyewa ya yi ba. Sa'd ibn Abi Waqqas yana cikin almuhajiruna, wani cikin al-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, yana daga cikin waɗanda suka musulunta tun farko farko, kuma kawun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama. Saboda da ya ga wannan takobin sai ya bashi shawa bai ɓoye ba, sai ya taso kawai ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riƙe da takobi. Fa ata bi annabiyya, ya zo je manzo Allah inji shi Sa'd. Fa qala habli hadha, yake manzo Allah wannan takobin nike son a bani. Wannan hadisi ya nuna maganar da muka rinjayar tazu cewa ga dukiyar gaba daya, don ba a ko raba ba, Sa'd ya ɗauko wannan takobi. Ina fata an gane wannan. Sai ya zo ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa wannan takobi ina son ka bani, fa ba, sai manzo Allah ce ba a baka sallallahu alaihi wasallama. Annabi Allah ne wanda ya ga dama ga zai yake ba a bayarwa. Lokacin aya bata sauko mai cewa an bashi dama yayi wannan ba, shi yasa sai ce bai bayarwa. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai ga Allah sauko da aya, yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli. Sai aka sai aya ta sauko tace suna ma tambaya game da al anfal, wato kari da ake kara ma mutum, ko kyauta da ake wa mutum a cikin kayan ganima. To gaya mutum wannan ƙarin na Allah ne da manzo Allah, in ya ga dama ya ƙara maka ya baka, in ya ga dama ya hana maka. To kaga yanzu wannan aya, inda lokacin kamin Sa'd ya zo ya roki manzo Allah wannan takobin ta sauko, to annabi na da dama ya bashi wannan lokacin. Amma yanzu ba babu dama, don mu fahimci cewa fa lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana abunda Allah yake masa, duk abinda annabi yayi to Allah ne yake ayi shi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, shi ma kansa mai bayani ga shari'ar Allah, yasa bai ya hana makawunsa Sa'd ibn Abi Waqqas, kuma gashi yana bukata a mai hana masa. Na'am. Haddathana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashari wa Lafdul ibn al-Bashari qala haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'ba an Simak ibn Harb an Mus'ab ibn Sa'd an abihi qala nazala fiya arba'u ayatin. Sa'd ibn Abi Waqqas yake fada kamar da ɗansa Mus'ab yake ruwaitowa ta hannunsa, yake ayoyi guda hudu suka sauko a kaina, aya guda hudu. Asabtu saifan, yace na farko dai na samu takobi. Fa'ata bihi annabi fa qala ya rasulullahi naffilni. Kina wannan Mus'ab ke bada labari, yace babana ya ce mini, to shi na kaga sai bai fito da shi kararawa. babana ya gaya min cewa ayoyi guda hudu sun sauko a kaina. Abu na farko dai babana ya gaya mini cewa na samu takobi, da ni samu takobin sai yake cewa fa'ata bihin nabiyya, sai ya zo ma annabi shi babana da wannan takobin rike da hannunsa. Faqala ya rasulullahi, sai shi baban nawa Sa'd bin Abi Waqqas sai yake cewa ya manzon Allah nafilnihi, ba ni wannan takobin, ka bani shi matsayin annaflu, matsayin al-anfal. Faqala bahu, yake aje shi. Thumma qama, sai kuma baban nawa Sa'd bin Abi Waqqas sai ya tashi zai tahi aka sai ga kuma kai wai matsayi ne ga manzo Allah yanzu ya roke shi takobi annabi hana masa. Faqala lahu annabi, sai sake tashi kuma sai ce ya manzo Allah nafilnihi, ya manzo Allah ka bani. Faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ki masa bahu min haitsu akhadta, nace maka aje shi inda ka dauko shi, aje shi a inda ka dauko shi. Thumma qama, ya sake tashi kuma yake kai nafilnihi, manzo Allah ka bani shi. So nawa? So uku. Ya rasulullah, faqala ba'ahu, yake je ka aje shi nake maka. Faqala ya rasulullah, yake ya manzo Allah nafilnihi, ka bani shi. A uju alu kaman la gana alahu, ya manzo Allah yanzu za a banni kaman mutumin da bai da wata alfarma, yanzu duk matsayina gare ka in roki takobi ka hana min, in roka sau daya, in roka sau biyu, in roka sau uku, kaman malla gana alau, kaman wanda bai da kowa, yanzu haka za a bari na manzo Allah hana mun wannan takobi? A to ya zai, ya zai, Allah bai ce manzo Allah ya bashi ba, an gane ko? Faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya ce kai bahu min haitsu akhadta, ka aje shi kawai inda ka aje, inda ka dauko shi, je ka mayar da shi. Qala fa nazal hadhihi al-aya, sai ga wannan aya ta sako. Yas'alunaka anil amfali, qulil amfalu lillahi war rasul, suna tambayar ka game da al-anfal, gaya musu al-anfalu lillahi, wa inna al-anfalu na Allah ne, war rasul kuma na manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda daga nan yanzu wannan wata ruwaya ta ambata da cewa da wannan ayar ta sauko, sai manzo Allah ce a kira Sa'd bin Abi Waqqas, aka kira shi ce to ga takobin ka nan. Yanzu ka Allah ya bari dama, ya ce naune da ni da Allah, to tun Allah ya bari dama to dauka yanzu, da azun ma da kaga dan hana ma saboda Allah bai bada dama bane. To kun ga inda ake biyan doka, ba irin dokar Najeriya ce ba ko? Wai in kaga mutum an ce ma mutum dole sai ya bi doka, to bai da wani mukami, mai mukami bai biyar doka, an gane? To wannan shine babban matsalar Najeriya, shi yasa kaga halin da muke cike yayi muni, sai mun hada da addu'a ya Allah ka kawo mana dauki. Amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan matsayin Sa'd bin Abi Waqqas a wajen sa, yadda duk Sa'd bin Abi Waqqas yammasa a bashi wannan takobi, amma ya hana masa. Saboda me? Saboda Allah bai yarda a bashi ba, bai ce a bashi ba a wannan lokacin, amma yana cewa a bashi, ce to zo karbi abunka. To kaga wannan shike nuna muna wato ba abin da ke kawo zaman lafiya sai an yi dokar da ke shafar kowa. Amma idan aka yi doka wani take shafa ba wani ba, to bai da za a zauna lafiya. Domin idan shi wanda dokar ke shafa ya gaba ta shafar ka, kai mai dokar, amma tana shafar talakawa, to shi ko zai yi duk yadda zai yi ya fita daga wannan dokar shi ma. Shi yasa kake gani yanzu shugaba a Najeriya sai ya saba ma doka, dan sanda ya saba ma doka, soja ya saba ma doka, dan siyasa ba a magana, talak shi ma ya saba ma doka. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم سرية وانا فيهم قبل النجد. عبد الله بن عمر yake cewa manzo Allah ya tura sariya, me yake nufi da sariya? Yake da manzo Allah ya tura yake aje ayo, amma ba da shi ba, bai je ba, to sariya kenan. Idan ya je sai ya zama gazawa kenan. Wa ana fihim, ni ina tare da su lokacin da aka tafi da ni aka tafi, inji Abdullah bin Umar. Kebala najadin wajen najad, fa ganimu, muka je kuma aka samu ganima, ibilan kafiran, rakuma da yawa. Fa karsuhumanuhum 12 ba'iran, sai zan dukkan sojojin da suka je wannan yakin da aka je aka dawo, kowa ya samu rakumi 1 har rakumi 12. Kowa ya samu rakumi nawa? Rakumi 12. Yake au ahada 10 ba'iran, koko rakumi 11, wa nufilu ba'iran ba'iran, sai ka kara ma kowa rakumi daidai. In 11 na yanzu ya zama nawa? 12. Idan 12 ne yanzu ya zama nawa? 13. To haka ne kowa ya samu a wajen wannan yakin. Kaga an samu da yawa kenan, rakumi nawa? goma sha uku kaga ka samu garge kenan kai ma ka samu naka garge wa hadathana Qutaybah ibn Sa'id hadathana Laysun al-Hadith wa hadathana Muhammad ibn Rum'in akhbarana al-Laysu an-Nafi an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba'atha sariyatan qibala Najd wancan hadisin din ne ko wa fihim ibn Umar wa anna suhmanahum balagat 12 ba'iran wa nufilu fi dhalika ba'iran falam yughayyirhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi bai canza ba haka wanda akai kowa ya samu guda 12 har ya kara masa kuma guda guda wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah hadathana Ali ibn Mus'ayr wa Abdul Rahim ibn Sulaiman an Ubaydillah ibn Umar an-Nafi an ibn Umar qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sariyatan ila Najd fa kharajtu fihi madalla da umar yake cewa manzo Allah ya tura sariya zuwa ga Najd sai ni fita tare da wannan sariya fa sabna ibilan wa ganaman muka samu raqumma da kuma ganaman tumaki da awaki fa balagatu humanuna 12 ba'iran kowa daga cikin mu ya samu raqumi 12 12 ba'iran kowa wa naffalna rasulullahi ba'iran ba'iran annabi ya kara muna dai sai muka tashi da 13 kaga wannan ya fika biki ne wannan ya karfa wancin kina wa hadathana Zuhair ibn Harb wa Muhammad ibn al-Musanna qala hadathana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaydillah bi hadha al-isnad وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد عن ايوب الحديث وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي ادين ان ابن اول قال كتبت الى نافع اساله عن النفل فكتب الي ان ابن عمر كان في سريه حول سنه وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني موسى حول سنه وحدثنا هارون ابن سعيد على ايلي حدثنا ابن وهب اخبرني اسامه ابن زيد كلهم ان نافي بهذا الاسناد نوا حديثهم وحدثنا سريج ابن يونس وامر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء ان يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شارف والشارف المسن الكبير wannan hadisin shi ma zuwa ga Salim zuwa ga babansa shine da Abdullahi ibn Umar qala naffalna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalan manzo Allah ya ba mu annafal wato kyauta baya abinda ka samu a wajen ganima si wannan sai bina yake banda rabon da muka samu a wajen ganima ya ba mu wannan minal khumsi daga khumsi kamar yadda muka bayani cewa sabani malamai ne wuzunci sai daga khumsi shugaba ke da damar ya bayar uku ke ya daga Rasul Malik mai da muka gabatar fa sabani sharifun sai ni samu asharif cikin wannan dukiyar da aka bari na samu asharif menene sharif wa sharifu almusinnul kabir mai yawan shekaru kenan cikin rakuma da aka bari an bani wani mai yawan shekaru ke dan wani tsoho daga cikin su wa haddathana hannadun ibnu sarri haddathana ibnu almubarak alhadith wa haddathani harmala ibnu yahya akhbarana ibnu wahab كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بناوي حديث ابن الرجاء دي وانا موكا قباتا وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني ابي عن جدي قال حدثني اقيل ابن خالد عن ابن شهاب الزهري كيدا عن سالم عن عبد الله زوى قبابا ناس عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا annabi yana karin kyauta a cikin mutanen da yake turawa a wajen yaƙi bayan wannan ganimar da aka raba ko aka bashi rabo to yakan saki dogowa daga kumusi kumusi ya kara musu li anfusi khasa ya kebance su da wata kyauta siwa qasmi amatil jaishi banda wancan rabon da aka raba na gama gari wal khumus fi zalika kuma khumusi a cikin wannan kenan cikin kumusi yake dibawa ko kuma bayan khumusi kamar yadda dai sabani ya gabata yake wal khumus fi zalika wajibun kulli khumusi kuma cikin wannan wajibi ne idan aka je aka yake wajibi ne a hidda khumusi khumusi na shine ake sa wa a baitul mali shine kuma shugaba yake da dama yake wuta da shi ga wanda ya ga dama to kaga dai khumusi dai ana fitar da shi idan aka je aka yake aka samu ganima jam baya mun karanci hadisi wanda ke nuna Sa'd ibn Abi Waqqas yace ayoyi guda hudu sun sauko mun amma ya ambata muna aya guda kadai ita ce yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli bai gaya muna saura ayoyi uku ba. Ina fata an gane wannan, amma ya ce nazalat fiya arba'a ayatin, ayoyi guda hudu sun sauko a kaina in ji wa, in ji Sa'd ibn Abi Waqqas. Na'am, nazal fiya arba'u ayatin, ayoyi guda hudu sun sauko mini. Sai malamai suka ce wa'annan ayoyin da yake nufi, aya ta farko dai ita ce wannan da muka karanta, yanzu yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul, dalili kuma shine ya samu sako be ya zo ya ce manzo Allah ya bashe, manzo Allah ce ban bayarwa, je ka je inda ka dauko. Ga sai ga aya ta sauko ta dauki wannan ganima, yanzu ta ba Allah, ta ba manzo Allah. Daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira kayansa, ya kira kawunsa, ya kira sahabinsa, ya ce to yanzu gashi nan na baka. An gane, to kaga kai ne wannan aya ta sauko. Suka ce aya ta biyu kuma ita ce abun da ya shafi giya, tahrimul khamri, haramtar da giya. Ita ce ta biyu, lokacin farko kun sani yadda tarihi ya zo wajen haramtar da giya, ya bi ne ala tadarruj, ba kai sai Allah ya sauko da aya cewa an haramta giya ba. To daga cikin wannan aya ta ƙarshe da ta sauko aka haramta giya, da cikin asbabun nuzul in ta, kamar yadda malamai suka ambata, kamar yadda hadisai suka tabbatar, Sa'd ibn Abi Waqqas wata rana ya fita cikin Madina, yana zuwa sai ya tarar da wata gona, wato wani shinge na wasu mutanen Madina. Sai suka gane suka ce bawa Allah zo mana, dama suna mutanen Madina suna girmama mutanen Makka, shi mutumin Makka ne ya yi hijira, an gane ko yana cikin wanda suka yi hijira. Yake zo, sai yake to sai zo, yake zo mu baka abinci, mu baka abun sha ka sha. Yake to shikenan, sai ya zo yake ko da nake zuwa sai ni iske ka raƙumi, an bandace, an gyara, aka ce in zo in ci, niki sai da ni koshi, aka ɗauko giya aka bani, da aka bani giya ni sha, na riga na ci nama na koshi, sai ni sunti, suntin da ni shi ne sai ni ce lalle mutanen Makka sun yi mutanen Madina. Da cewa mutanen Makka sun yi mutanen Madina, akwai wani mutumin Madina cikin mutanen nan, kawai sai ya je ya ɗauko kashin haɓan wannan raƙumin da muka canji nama dai, sai dibe da hutta ya rabta mishi, ya zama sai da ya fashe mai hanci. Kawai sai ni tashi ni je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fasashe hanci, nike mai to kaji fa abin da ya faru. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga aya ta sauko masa, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu, haka she wannan aya ta suratul maida. Yace to a kaina ne wannan aya ta sauko. Ta biyu kuma a ta uku, yawwa ta uku, suka ce wato lokacin akwai ayar da wala tadruri alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, sai suka ce wannan ayar akan Sa'd ibn Abi Waqqas ta sauko. Dama akwai wasu talakawa wanda suka shafi su Bilal ta Suhaib da su Ammar ibn Yasir, talakawa ne a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To sai mutu arna suka zo da sauran wasu suna bada shawara a kore su daga majisar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sa'd ibn Abi Waqqas shi kuma yana cikin masu bayar da wannan shawarar, sai Allah sauko da yake a kada kore su. An gane wannan aya ta hudu ta ƙarshe wadda Sa'd ibn Abi Waqqas yake nuni a kansa ne wannan ayoyin suka sauko, wato ayar biyayya ga iyayi, birrul walidayni. Kowa ya san wannan kissa ta sauko ta Sa'd ibn Abi Waqqas tare da mahaifiyarsa. Mahaifiyar Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da take Sa'd ya musulunta, sai ta je ta samu rana ta zauna cikin rana, ta ce za ta gaya ma Sa'd ibn Abi Waqqas ko ya kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko ta ci gaba da zama a cikin wannan ranar ba za ta ci abinci ba, ba za ta sha abin sha ba, ba za ta shiga inuwa ba, sai idan ta mutu sannan a je a dinka faɗe cikin gari cewa Sa'd ibn Abi Waqqas ya shiga addinin yara har ya kashe uwatai, kai haka za a dinka faɗi kenan ko? Take haka za ta yi. Sai ta ɗauki yajin shiga inuwa, da yajin cin abinci, da yajin shan ruwa, sai ta zauna cikin inuwa kwana ɗaya a cikin zafin rana, kwana ɗaya, kwana biyu. Sa'd ibn Abi Waqqas sai ya zo ya same ta, ya ce mama dukkan biyayyar da ya kamata in miki zan miki, amma ba yadda za a yi in miki biyayya ki saba ma in saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki je ki ci abunci ki je ki sharuwa take ina ai sai dai in mutuna sai in ka kafirce mu Muhammad Sa'd ibn Abi Waqqas ya saki ta yi gobe ya dawo ya lallace ta taqiya ya lallace ta taqiya aka kai karshe to yake mata mama take na idarai dari aggare ki nayi da dukkan rayukan su fita wallahi ban kafirce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayukan ki ba guda ba kina da rai dari guda ta fita yau gobe ko da ta fita jibi ta fita ina kallo suna ta fita sai sun kare wallahi sai dai su kare ban kafirce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai ta gaba sarki sai Allah ya ji bahaushi daga nan take to aka mata ruwa aka kawo ruwa ta sha aka abuci aka kawo abuci tace ta shiga inuwa karshe ta musulunta ai ta musulunta to kaga wannan yake sai aya Allah ya sauko da aya wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufin wa lā tanhurhumā wa in jahadaka nike so ina wa in jahadaka ala an tushrika bimā laysa laka bihi ilmun fala tudhihuma wa sahibhumā fi dunyā ma'rūfan to ita ce Allah ce wa in jahadaka an wajabta ma dai lalle ne kai musu biyayya kai musu da'a kai musu biyayya duk wannan dole ne matsayin ka na da ka wa iya yin ka wannan amma fa wa in jahadaka idan suka tilasta ka suka matsa maka suka matsa kaimi ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun akan cewa sai ka yi min shirka sai ka bar manzon Allah sai ka bar Allah sai ka bar sunna sai ka yi bid'a sai ka yi shirka fala tudehuma wannan kan kar kai musu biyayya domin sun wuce gonar su sun shiga gonar Allah kar ka kuskura kai fala da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi ba a wa halitta da'a don a saba ma mahalice wannan ba su isa ba karka kuskura kai musu biyayya a wajen sabon Allah amma duk wani umurnin da suka baka wanda babu sabon Allah a cike dole ne kai musu amma in suka baka umurni na cewa ka saba ma Allah to wannan kan kar kai musu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina Allah da manzo ne kamata ka nemi yardarsa ba iyayenka ba ba sarkinka ba ba wane ne ba a'a Allah da manzo ne shine gaba duk umurnin kowa yayi karo da na Allah ko na manzo Allah a jina shi dauki na Allah dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda fa la tudhi ma karkai musu biyayya yace to wa inna ayoyin guda hudu dukkan su akai na ne suka sauko dalili na ne guda nawa guda hudu wannan aya ta karshe ta nuna mana ba'awa Allah biyayya a wajen me a wajen saba ma makhluki wannan ya kamata mutane su fahimta wajibi ne mu washu gabanin mu da'a wajibi ne mu washu gaba da'a wajibi ne mu washu gaban kasa da'a wajibi ne mu wa gwamna da'a wajibi ne mu wa duka wani wanda an shugaba da'a amma fa kada ya bada umurnin da ya karo da na Allah idan ya bada umurnin da ya sha karo da na Allah wannan in ka kuskura ka bi shi to ka yi shirka inde ka tabbatar da wanga umurna nasa ya saba ma aya Allah ko ya saba ma hadisi manzo Allah kace ai mu wajibi ne a wa shugaba biyayya wanda ya saba ma shugaba ai zai mutu mitatal jahiliya ai ba mitatal jahiliya ba ko mitatal kufuriya sai kai in ka kuskura ka saba ma manzo Allah don ka wa shugaban ka biyayya wannan baya halatta gare ka kwata kwata amma idan ya zama umurnin bai karo da na Allah ba bai karo da na manzo Allah ba wannan dole ne kai masa biyayya wannan ta kai wajibin mu ne mu yi nasiha dole ne mu yi nasiha abinda ke faruwa a Najeriya a hali yanzu matsalolin rashin tsaro matsalolin kashe-kashen da ake a hali yanzu a Najeriya malamai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda sun ruhe bakin su kwata-kwata ba sa magana akwai waɗanda suna magana cikin masu maganan nan su ma sun kasu kashi biyu akwai mai magana da ka saurare shi ka san nasiha yake tsakani da Allah kuma yana bukatar gyara kuma haka a wajibi ga dukkan wani malami idan ya ga abubuwa suna faruwa inda ba su dace ba dole ne a fito a faɗa dole ne kuma a yi nasiha a ja kunne kuma a faɗi inda point ɗin yake inda matsalar take domin matsalar tsaro a Najeriya wallahi ba matsalar Buhari ce shi kadai ba ba matsalar gwamnoninmu ne su kadai ba a matsalar Buhari ce matsalar gwamnoni ne matsalar sarakuna ne matsalar jami'an tsaro ne, matsalar gwamnoni ne, matsalar talakawa ne su ma kansu, matsalar mu ne gaba daya. Ina fata an gano ni. Allah ma ya faɗa, ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Duk abin da ya same ku dama fa bima kasabat aydikum, ku ne kuka tsokano wannan abun, to shi yasa Allah ya kawo muku wannan abun. Sai ya zama manomi bai da kwanciyar hankali, mai noma mai kiyo bai da kwanciyar hankali, attajiri bai da kwanciyar hankali, talakkan ma bai da kwanciyar hankali. Saboda mi? Saboda mun taba Allah. Sarakunan mu sun taba Allah, alƙalan mu sun taba Allah. Dukkan kowa in ka dibi akwai matsala. To shi yasa idan muka zo muka dauki laifin kacokan muka azama Buhari, ba mu yi adalci ba. Idan muka dauki laifin kacokan muka azama ɗan sanda, ba mu yi adalci ba. Idan muka dauki laifi muka azama sojoji, su kadai babu adalci. Akwai bukatar mu faɗi laifukan kowane bangare, kuma dole mu haɗu duka mu gyara. Gaskiyar magana, yau cin amana da zalunci ya zama ma Najeriya kamar jini. Da ana ganin cewa ai gwamnatin Buhari babban matsalar ta abba kyari, abba kyari ya kunta ya mutu ya bamu. Da abba kyari ya mutu gwamnatin Buhari ta gyaru, ba ta gyaru ba har yanzu. To ashe matsalar ta dan Najeriya ce. Ana cewa sojoji ke da matsala a cancan za su, wallahi ko an canza su matsalar tana nan. Ana cewa SARS suke da matsala, aka zo aka roshe SARS, matsalar ta kare. An roshe SARS, an ɗauko ni shi ma ɗan SARS ne, shi ma aka aza. So matsalar ta zama ɗan Najeriya kamar jini ne. Dukkan zalunci ya tabbata ga ɗan Najeriya. Shi yasa kake ganin ƙasashen waje, saboda su suna ɗan kamantawa. Idan ɗan ta'adda ya ƙasaita a Afirika gaba ɗaya, cikin waɗanda an zagaye da mu, irin Niger, irin Cameroon, irin Ghana, irin ina, to sai ya sulalo, sai ya shigo cikin Najeriya. Saboda nan ne a zaluma, sai iska iyaye ne, sai a sai zalumcin tare da shi. Saboda su can in kai abun ga akwai ɗan kamantawa, dole sai an nemo ka a hukunta ka, sai su bar ƙasashen su shigo cikin Najeriya su ta'addanci. To matsalar ko da Buhari ya zo ya iske Boko Haram, ko da ya zo ya iske matsalolin tsakanin makiyaya da manoma, ya iske matsalar kidnapping, ya iske matsalar bandits, ya iske matsalolin da ɗan fashi da makami a kan hanya, duk ya iske su. Amma abun yana karuwa ne, saboda mi? Saboda zalunci ya riga ya nace, bai a gyara tun farko ba, sai da abun ya lalace. Saboda haka muke kira ga malamai, don Allah idan za a yi nasiha game da wannan, lalle ne ba ma cikin waɗanda ke cewa ba a wa shugaba nasiha. Lalle wajibi ne mu wa Buhari nasiha, wajibi ne kuma mu nuna kasawarsa inda ya kasa, domin gaskiyar magana tafiyar kamar ya fara kasawa ne. Wajibi ne mu wa sojojinmu nasiha, wajibi ne mu wa ɗan sandanmu nasiha. Ya kamata a yi garan bawu ga ɗan sanda, ya kamata a yi garan bawu ga sojoji, ya kamata a yi garan bawu ga dukkan wasu sarakunan gargajiya. Ya kamata a yi. Akwai matsaloli a nan wannan bangaren ko ina, amma bai kamata ana nasiha ba a zo a kai ga inda ake zagin shugaban kasa. Matsalin malami a bisa mimbari ya ce zai zagi shugaban kasa ba daidai ne ba, domin duk yadda shugaba ya lalace, kila ko kai da an matsayin malami mai wa'azi, idan ka ɗauke ka kai ka wannan gurin, kila ba ka iya gyarawa, domin akwai gyaran da zai yi ƙarfin shugaba. Domin shugaban kasa ana cewa shugaban kasa ne, an ba shi wuka an ba shi nama, ba wuka da nama aka ba shi ba. Wallahi ana controlling din sani ko shi. Mulkin Najeriya ba mulki ne na yadda ka ga dama ka karya da ka ga dama ba. Akwai dokokin da suka azaka, kuma dole bisa dokokin kake tafiya. Saboda haka yana da an daure shi ne, yayi abun yafi karfinsa. Saboda haka ba daidai ne ba a ce malami ya hau bisa mimbar yana zagin Buhari. Don na ga wani malami gaskiyar magana a Facebook ana ta yadawa, ya dau zafi kure da gaske, yayya kai ga yana fadin illolin Buhari da zagi da waɗanda ke kusa da Buhari da ƴan siyasan gaba daya, ba nasiha ba har da zagi. Wani shirgegen malami ƙato, ina cin kun gane shi, ina tsara ko Gombe yake ko kuma Bauchi, tsakanin su dai ne. To a takaice gaskiyar magana, ya kamata a wa shugabanni nasiha, amma dai babu zagi a ciki. A yi musu nasiha, inda suke da iya gyarawa su gyara, wanda ya karfi su kuma ya fi karfin su. Amma dai ka fito kana nasiha ga shugabanni har da zagi, wannan gaskiya kamata malaman suna su nisanci wannan. Allah ka sa mu dace, kuma anan za mu tsayawa insha Allahu. Sai wani sati dir da Allah za mu dora inda muka aje wannan babu ya kai kace. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.